This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Yau Asabar 10 ga watan Fabrairu. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Sabon babban kwamandan rundunar sojin Ukraine Colonel General Alexander Zelensky jiya Juma'a ya ce dole ne sojojin kasar su bullo da wasu sabbin hanyoyin yaki kafin a iya galaba kan sojojin mamaya na Russia. A jawabinsa na farko a bainar jama'a tun bayan da ya karbi ragamar jagorancin sojojin kasar 1800, Zelensky ya maida hankali kan batun jirage marasa matuka da amfani da makaman yaki na Lataroni a matsayin misalin yaki ta hanyar sabbin fasahohi don cimma nasarar da za ta sa yakin ya kawo ƙarshe. Ya kuma bayyana cewa matakin farko da yake son ɗaukawa shine inganta tsarin karɓa-karɓa wajen tura sojoji zuwa fagagen daga. Da alamar kalaman nasa sun dace da manufar shugaba Volodymyr Zelensky ta kawo sauyi a harkokin sojin kasar da kuma bullo da wani sabon salo a wannan yaki bayan garan Babul din da yayi a manyan mukaman sojin kasar. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu jiya Juma'a ya ce ya umarci rundunar sojin kasar da ta bullo da wani tsari na kwasar farar hula daga garin Rafah na kudancin Gaza gabanin wani samami da ake tunanin kaiwa ta kasa. Ba zai yiwu a cimma burin kaddamar da wannan yakin ba muddin aka bar bataliyoyi hudu na Hamas a Rafah, a cewar sa a wani bayani. Ya kara da cewa sabanin hakan a bayyane yake cewa al'amura masu sarkakiya dake gudana a Rafah na bukatar farar hula su bar wuraren da ake gwabzawa. A bayanin ba a faɗi ko zuwa wani lokaci yake son a samar da tsarin ba, da kuma inda za a kai Falasɗinawa sama da miliyan 1 da kusan rabi. Ganin cewa jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun sha nana ta cewa a duk faɗin Gaza babu inda ya barranta daga haɗari. 'Yan Habasha mazauna ƙasar Somaliya sun fara shan bugu da fuskantar tsangwama da kuma barazana tun bayan da yankin Somaliland ya yanke shawarar baiwa Habasha damar amfani da gaɓar ruwansa daga farkon wannan shekarar, abinda wani daga cikin al'ummar Habasha ya gaya ma sashen Somaliyanci na muryar Amurka kenan. A ƙarƙashin wannan yarjejeniya wadda aka cimma a ranar bikin sabuwar shekara, Habasha na iya hayar wuri mai tsawon kilomita 20 a kewayen tashar jirgin ruwa ta Berbera da ke mashigar ruwan Aden wadda ke kaiwa ga tekun Bahar Al-Ahmar, saboda harkokin sojojin ruwanta da kasuwancinta da kuma su na tsawon shekaru 50. A madadin hakan, Habasha za ta yi nazarin yiwuwar amincewa da yankin na Somaliland mai ikirarin cin gashin kai a matsayin yantacciyar ƙasa. Wannan yarjejeniya dai ta gamu da kakkausar suka daga gwamnatin tarayyar Somaliya wadda ke ɗaukar Somaliland a matsayin wani ɓangare na ƙasar ta Somaliya. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, kwamitin ministoci da manyan jami'an gwamnati wanda shugaba Bola Ahmed Tinubu ya kafa biyo bayan korafe-korafen rashin abinci da tsadar rayuwa a faɗin ƙasar, ya yi shelar fara wani shiri na fitar da tan 42,000 na kayan abinci iri-iri daga rumbunan ajiye abinci da kuma shinkafa tirela 2,000 daga 'yan kasuwa. Bayan zaman kwamitin inda ya yanke wannan shawarar, ministan yaɗa labaran Najeriya Alhaji Muhammad Idris ya yi ƙarin bayani ma wakilin muryar Amurka a fadar shugaban Najeriya Umar Faruk Musa kamar haka.
Gwamnatin tarayya ta ɗauki mataki na farko, ma'aikatan aikin gona an ce masu su fito da kayan abinci da suke da shi, suna da masara da gero da gari a cikin rumbunansu da ke wurare da yawa. Za a fito da wato metric ton 42,000 za a ba 'yan Najeriya shi idan Allah ya da kwanan nan za a yi wannan. Sannan na biyu, an tabbatar da cewa kuma masu wato cashe wannan shinkafa suna saidawa, wato millers kenan, suna da shinkafa da yawa a store din su. Mun yi magana da su za su fito da truck guda 2000 wato metric ton 60 kenan a zo a saida ma yan Najeriya.
Ministan yada labarai na Najeriya kenan Alhaji Muhammad Idris. To amma Alhaji Kabiru Ibrahim Faskari shugaban kungiyar manoma ta Najeriya ya bayyana hanyoyi da matakan da ya kamata gwamnati ta dauka na bunƙasa noma tare da tabbatar da an shigo da na'urori na zamani kuma a bada shi ga manoma bisa ga tsari na tallafi domin noma kowane bangare guda shida na Najeriya ya samu bunƙasuwar irin abincin da wannan yanki ke bukata.
Maganar kimiyya a cikin noma wato tana da muhimmanci kwarai. Ana wadatar da manoma da kayayyakin da su za su sa su noma a kuɗi masu rahusa kuma na dindindin wato rangwame a wurin kaya na dindindin ba wai a yi na sau ɗaya ba shikenan.
Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar Faruk Musa. A ƙarshe, asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya gargaɗin cewa yakin da aka kwashe wajen kwanaki 300 ana yi a Sudan ya janyo bala'o'i ga yara ta yadda dubbansu ke fama da yunwa, tashin hankali da kuma cin zarafi. A cewar hukumar ta kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya, yara wajen miliyan 4 ne aka raba da muhallansu a Sudan. Mai magana da yawun UNICEF James Elder wanda dawowarsa ma kenan daga Sudan jiya Juma'a ya ce yaran sun rasa komai ma.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar an waye gari lafiya, na san yin da an tashi lafiya.
Lafiya kalau malama Gracia, aka ji da sanyi da ma zirga-zirga aiki.
Ai na san yin da ai ne ina ga mun fara masanyi adabu ko da yake kan mu kan mu riga malam masallaci dan na tuna shekara ta 2010 a watan hudu aka zabga wani no wata bisa kankara da sabili da yawan ta ma bata har an kusan shiga watan biyar bata gama narkewa ba. To kan mu ce muna watan biyu tun farko watan biyu mu ce mun yi asabo. Ni dai abinda na lura shi ne furen kofar gida na ya rude ya fara rikewa ta yake. Tashi an riga an shiga lokacin dumi ya fara fasowa to in sani ya shigo kuma
to kila
ba zai sake kirki ba a bana.
Gaskiya to amma ni ai har yanzu sanyi nake ji tunda ko yanzu ba ta fita wajen kadan hannunka in ya dan ɗauki ɗan lokaci waje ji za ka yi kaman zai fashe sannan in ba rufe kanka kai ba kunnen ka kuma shi ma ka kai akwai sanyi ba har yanzu ba.
Amma shi yasa ka ga shi yasa mu a office idan kana son ka fita waje ka le ta ga za ka ga bakin mutum wace irin sitira ya sa wace irin tufa yake da shi ya sa rigar sanyi mai kauri ko kuma yana nan baka jeji da turawa.
Malama Grace ne nake ganin wai waɗannan mutanen wai kaga komai sanyi daga mutum daga shi sai gajeren wando da
kinga laki. Ana ba magana ce kai wannan
maza da mata.
Maza da mata. Kai fa Allah.
Abincin wani gubar wani.
Na kusa kisa kai sun sanki soko ko kaɗan. To haka to na san yana yau mun yi bako ko?
Lalle yau mun yi bako daga Najeriya daga jihar Sokoton Najeriya.
To.
Lalle mun yi bako.
Za mu je hira da kuka yi da shi?
kwarai kuwa.
To amma kafin nan bari mu yi abin da muka saba mu sada zumunci ko?
Eh haka ya kamata.
To bari in faro wannan takun daga jamhuriyar Niger da sanyin nan. Inda za mu faro mika gaisuwar fatan alheri da sada zumunci ga Hamidu Kalala Buwa jihar Jifa. Wanda yake so a mika mishi gaisuwa da sada zumunci ga al'ummar garin Kwakkaji inda yace an yi rasuwa a wannan al'umma to Allah ya ji kan mamaci ya huta. Sai kuma wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Sama'ila Agnes Malam Fatori ne ko dai Malam Fatori? To Malam Fatori mazaunin Difa a jamhuriyar Niger yace yana so a mika mishi gaisuwa fata alheri da sada zumunci ga haddabi mai kwamfuta mai yama da Shehu Adamu Rijau da Sani Muhammad Cindo unguwar Karofin Madaki jihar Bauchi da kuma Umar Al-Ali Badai Abadan. Daga ƙarshe ya ce yana so a gaida ɗaukacin al'ummar garin Malam Fatori a ƙaramar hukumar Abadan. Daga ƙarshe sai wannan gaisuwa ta haddadi mai kwamfuta mai yama dukkan waɗannan gaishe-gaishen na sanyi ne waɗanda suka aiko ne da hanyar sada zumunta ta wannan WhatsApp waya salula ta office ɗin nan. To yana so a gaida mishi da Adamu A Hamza Daura da Comrade Ilyas Yakubu Digawa sai Sanusi Madatai da Magaram da Isa Jika mai Saje Toro da Zaki Sodangi Zomawa da Alhaji Ashibi mai Fitila mai yama sai Faruku Makaho Andarai da Honorable Muhammad Awal sai Haruna Allah Sabiu mai Turare Jiga da fatar sun shigo sabuwar shekarar nan lafiya da aka riga aka shiga watan biyu.
To amin sun ma'amin. To idan muka leka kuma Malama Grace a bangaren mu na wato sakonnin da muke samu ga masu sauraron mu ta email za mu gaida masu gaisuwa da dukkan waɗanda suke gaidawa. Na farko akwai Mahmud Salihu kauran namu da jihar Zamfara baban Abdulsamad da kuma Liman Badamazi limamin masallacin Juma'a na biyu a garin kauran namu da sai Khalifa Abubakar Atiku mai suna Kaura da Alhaji Ibrahim Shamakin Zamfara da Malam Abu Kaura mutum abun tsoro ne sai Dr. Abubakar Rabi'u Magami Bakarfa sai Malam Sani Bingire mai walda kauran namu da kuma Honorable Hafiz Balarabe Gusau da Abdullahi mai shayi bakin kasuwa kauran namu da sai Dr. Nafi mai magani ido kauran namu da Hussein Dangote karasuwa da Alhaji Mele Yusuf Ali da Yakubu Sani Rahazawa sai kuma Bashir Dalladi Fa'ida Radio Malam Maduri da kuma Muhammad Lasi Sule Tankarkar. Haka kuma gaisuwan fata alheri zuwa ga Alhaji Suleiman Dan Gambo mai Atamfar Gumel da Adamu Suleiman Baranda ko Baranda kuma da Awalu Elgaba Dutse sai Babangida Jigawa Line sai kuma Usaini Kaskas mai Baudan Rago. Sannan daga ƙarshe muna mika sakon fata alheri zuwa ga Sani Gulle Kampala Malam Maduri jihar Jigawa a tarayyar Najeriya da Pakistan. Da fatan dukkan su suna cikin koshin lafiya kuma za su yi ƙarshen mako lafiya.
Amin.
Zaban sambu dan Usman. What?
da kamar yadda muke fada kullun komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa su dide da ka zamu da burki nan kasancewa yau muna da bako a wannan daki
ai gaskiya haka ya kamata malama Grace
to na sanin na kaka ga bakon daka
to lalle wanda ya bakunce mu kamar da muka fada likita ne daga asibitin koyarwa ta Jami'ar Usman Danfodio ta Sokoto wato Dr. Ali Ango Yaroko wanda ya zo nan kin san idan ana irin wannan harka kusan kullun cikin karin sanyi ake da karin kwarewa da sauransu bari mu bari ma ya fara ma gabatar da kashi duk da yake mun gabatar din sannan kuma da abin da zai biyo baya malama Grace
to ba da
Assalamu alaikum sunana Dr. Ali Ango Yaroko ni kwararre ta fannin makwashi da wuya da hanci ni daga Sokoto ne ina aiki a asibitin koyarwa na Usman Danfodio University Hospital Sokoto
to wadalla Dr. Laka America ne ka zo yi a America
na zo don in kara kwarewa wa ta fannin matsaloli o cirtoshi na makwashi da wuya wanda suka sun addabe jama'an mu da yawa da kuma an samu rashin fahimta game da wannan matsaloli sosai
na san America kasa ce wanda duk wanda ya fara zuwa ta musamman zuwa na farko zai ga abubuwa da dama na ban mamaki wani tun daga filin jirgi wani kuma sai ya isa wani kuma sai zai tafi ba dai inda dai baka gani anan ban sani ba ya zaka bayyana wa masu sauraron mu ya kaga America da zuwan ka wata kila ban san kila ka zanta ta hoko akwai wani hasashe da kai ana ce America 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 kila baka rasa dan wato zayyana taswirar ta ko kuma siffarta a cikin zuciyarka amma wata kila ko da zaka zo ka kila ba haka wani duk ka zo ya kaga America
na farko abinda na jin America gaskiya a turanci ina yawan ce shi ne ka shi ma final destination a rayuwar duniya
kana yin bagire na karshe ke nan
bagire na karshe
ko ko mu kira ta ita ce lahira ke nan
duniya a gaskiya an tsara yadda za a ji daɗin rayuwa gaba ɗaya to don rayuwa kam gaskiya an tsara so amma abin da ya bani mamaki sai tare na gan shi mutanen nan su waye iyakan wayewa
na'am
amma ya ga mutum na rungume da kare ina riga da kare abinda ya kara ba ta karshe ba ina saman hanyar yana tafiya na ga wata tsohuwa tana rungume da karen nan karen nan na tafiya karen nan ya tsaya ya yi kashi yana riƙe da wani leda cikin hannu ne glove ya kwaci gashi
ai doctor suka yi manya ne da kare da kyanwa da menene annan kasar manya ne ga maka
so a gaskiya na ga cewa waye wasu akwai illa saboda karnukan nan abinda suke ma karnukan nan to ina gani kare ya maybe abinda suke mai can zai ce da mutane maybe 20 a rana a can kasan amma nan sun dauki karin nan an sa mai kolli ya ake shi an sa mai abubuwa daban-daban ga gan karin nan in suna tafiya in karin nan ya tsaya na su ya fitsari dole na duk abinda mutum nan zai ya tsaya karin nan ya fitsari ya ga kuma shi ga wannan tafiya ana fitar karin nan ja su gaskiya wannan abu din ya bani da ya kore kuma daga cewa waye wannan akwai idan alamar tambaya da wuri
na'am to masha Allah to bari mu duba sha'anin watakila gwamnatance ko a hukumance ko a harka ta mu'amala na san ka sauka ne nan filin jirgin saman abinnan Washington Dallas sannan ka shiga abin hawa zuwa New York inda a can ne kake aiki kuma gashi kuma ka kawo ziyara a Washington DC ban sani ba ya zaka bayyana yanayin tsari na ƙasa da tsari na watakila tafiyar da al'amuran hukumomi ko tafiyar da al'amuran da suka shafi wasu cibiyoyi ko na gwamnati ko ba waɗanda ba na gwamnati ba da ma mu'amala da mutane
abin da zan ce nan shine gaskiya mutanen nan dai abubuwa da suke yi abubuwa ne na musulunci ba musulmai ba mai yawan su amma da abin da suke abubuwa ne na musulunci saka tar da cewa duk inda doka yake suna bi da dokan nan kuma duk abin da ke bukata ko da wani lokaci kowa na kokari yana mara bada kai ya kokari ya gaya maka ga inda za ka yi ga abin da za ka yi ga inda za ka bi in fact na kuma na uku zan ce gaskiya na samu experience ko da na iso anan
ma'ana ka samu wata kwarewa kenan
yes so duk abin da mutum ke yi dai yayi ta addu'a na gan cewa addu'a shine a gaba saboda ko da na iso a wannan airport na Washington DC ina a rude na tsaya awa daya abuna jikin line awa daya amma dai ko da na zo immigration duka ban yi minti biyu ba ina zuwa suka shi na zanje na shekaza suka dibi passport ina ba su tsaya ba na wuce so ina wucewa ina kokarin nema to ya zani mangariba ya gabato ya zani ma unsan ina zanje u samu train ina nan ina application ina tahowa ina in fact abinda nan duk sanar da ke tafiya wani wuri na kan kokari balle wurin da ban taɓa zuwa ba ina kokarin in sa kaya na gida so ina sai
na al'adunmu
na al'adunmu yes ina sai da wadanda kaya na al'adunmu duk inda nake tafiya indai ina zuwa zuwan farko ina sa kaya na gida duk wanda ya gani yana gane cewa wannan mutum ne da inda yake ko da na bace ko da mu za a so garoci so da dan alfanun wannan abu ina aiso a wuri ina ban sani da zani ina rike da kaya ina tafiya so na gan wasu suka gani wani bature da wani dan namu dabuwa so bature na ya tsaya ya gaya ma wannan mutum cewa kai division ga wani dan uwan ka shanfa
eh
na shi to sina zuwa ko aka fara min Hausa bature na ya fara min Hausa
o shi bature ma
ya fara min Hausa ina min Hausa hai na mai suwa Hausa so wanda a tare da shi a ce ma ai daga ina ke a ce ai ni daga wurin aka tsara shi to shi ke nan shi to ku ba ka abu da kake so a ce to ai ai an dawo gida dan an gama magana dan kawai zo kawai mu tafi
shi ke nan
ya kaya na ya ji aka dauke ni cikin mota aka wuri ha wurin inda zan ci gaci ma
sha Allah
dan nan ina gani inda ban hadu da su ba to ina gani maybe ka
da siya wala sai da yare da fata
kun ga da inda zan tafi to da gaskiya ina gani ba san abin da zai faru gaskiya
Nigeria kasar mu ta gado ce wazobiya
bako mun kuma gode da karamci
kware da gaske
yana so tafiya yace ba ma ya so ai wannan hirar a waya tabo yaya zai zo sai ya zo cikin studio a tsoro
kuma kuma eh abi kware da gaske
eh to ba shi to mun gode kware doctor
gaske
Allah ba da nasara abin da ya kawo ka a nan kuma Allah ya sa abin da za a koyi ya amfani al'umma an kuma
to amin so ma'ali
so na san yin yau labarin da zan baka ko
eh ina saurare ki
eh wa ka san bako da ya wuce na baka labarin
wani
zai mutu
wani ko ni ce nake ba gobe ne ba
ai ba gobe ne to yau an kawo ni dan fulani me saurare ma yau da kullum da Dr. Hassan Musa da yaji labarin yace to wannan labarin ya tuna musu da abin da ya faru a zahirance
malama Grace wato ni babban su kuna bada wadannan labaran saboda akwai wani can ke gane mai girma mutumin gwamnatin jihar Sokoto engineer Idris dan Chadi wato yana jin dadi kuna taimu na kazafi fa shi ke aka ko daga cikin fa mai girma mutumin gwamnatin afuwa amma dai
nan san yana wannan ya fare ya fare aka tuna mishi yace wai wani ne dan acaba da ake ba kirari da aso naira to shi aso naira nan saboda shi inde zai samu kuɗi ko ina ma aje kuma kowane lokaci aje
to
wannan yace Dr. Hassan Musa yace wannan abin ya faru zahiri
to
akai wata mata tana jinya sai ta rasu da dare
to
ta rasu da dare a kauye suke ba inda za a gawa kuma ba inda za a jana'iza da daren nan sai aka ce a dauke ta a kai ta inda asibiti da yake kusa inda suke da dakin aje gawa kuma nan kusa da garin su inda za a samu idan gari ya waye in Allah ya sa gari ya waye sai a shirin jana'iza da dai sauransu to akai aka rasa wane ne zai dauki gawan nan ya kai ta wancan kauye na kusa inda za a aje gawan wannan aso naira yace shi zai dauki gawan dan acaban yace shi zai dauki gawan amma in dai za a bashi kuɗi mai tsoka aka ce nawa aka ciniki yace a bashi 2500 Dr. Hassan yace a wancan lokacin 2500 din nan ba karamin kuɗi bane
gaskiya
ne ko yace su dangin wannan mata da tara su ba yadda za su ji gawa sun matsu aka karo aka ba
aka ba a sonera 2500
yawa aka daura gawa akan mashin to yana kan tafiya ka san hanyoyin kauye sai aka fara yayyafi
asha
ai da sanin da matan nan ba rasuwa sai ba ta yi dogo su ma ne
ayya
da ta ji ruwa ruwan sama ya fara zuba sai ta farfado
to tana dauri
mata ta farfado to hanyoyin kauye ana ruwa ta ko shi kenan sai suka zane suka faɗi mata ta farfado sosai ta nishi ta ce na gode Allah a sonora yarji shi hankali ya tashi ya
rasa
ga mashin ya danne shi da shi da gawa duka mashin ya danne mishi kafa gawa ta faɗa kai shi ga tare ya yi ba ka gani nan da can ayi wanciya abin da ce aka yi wanciya ana wanciya sai ga wai kamar wani mutum yana tafiya zuwa gubirin su da fararen kaya
subhanallah
mutum ya tsorata yake da wai mata tana cewa Allah na gode maka yake ce shi ko yana cewa ni ban gode ba yace dan Allah dan annabi kuɗinku na fata ga kuɗinku ba ta ga tsawon gawa yake nan ne dan ba cikin kare yace kafa da wa me na tunan raba shi kuma wacin daga wannan lokacin sai karfe shi da tai ko nawa za ka bashi ya hakan bashin da ya gama aiki kenan ina gama da bashin da daga mana mu tsibili da aka tilo su gafir shi ne yanzu a madadin
murtala faruk sanin na
alheri yake fuku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
wannan shirin da zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leather Creation da ta daidaita mana sauki da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.